أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسلمي ممك الكوالي تيوا أولنا شري نامو زامو يزنشي akan mustahabbai lokacin fidda zakka, ababe da suke an so mutum ya kiyaye su a lokacin da zai fidda zakka. Mustahabbi ne idan mutum zaka fidda zakka, sawa'an zakkan kudi ne ko zakkan kono, ka ba makusantanka, yani su ne danginka, ka ba su zakka. Bayan haka wannan aka so idan zaka fidda zakka ka ba su zakka, su ne mazowa ilimi da tsoron Allah, yani wannan wayan ga mutane ka fifita su akan wani. Idan ya zamana ya dace lokacin da zaka fidda zakka ga makusanta, to su yafi ka ba akan wani. In ba su kusa da kai, mazowa ilimi da masu tsoron Allah, wannan aka san su da tsoron Allah, su ya kamata ka fifita su a wurin ba da zakka akan wayansu. Sa'an nan lokacin da zaka ba da zakka, zaka fidda zakkanka, izan ga talaka da yake bai roƙo bai bara, sai ga talaka da yake yana bara, to ka ba talakan da yake mai bai bara. Anan za mu fahimci wani abu, cewa musulunci haƙiƙatan ya kwadaita muna so dewa inda za mu yi tadabburi cikin hukuncen nan na musulunci. Musulunci ya ki mutum mai ya walakatar da kansa, ya fitar da kansa. Na ji wannan hadisi an rawaito shi ga Imamu Sadiq salamullahi alai. Imamu yake cewa wai Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lamarin mu'mini dukka a hannun mu'mini, sai dai lamari daya, yani Allah bai ba mu'mini inci ya walakantar da kansa ba, ya wufintar da kansa. Saboda shi mutum mu'mini, ka yi kokari kowane irin hali za ka shiga, ka guji bara, saboda wannan walakantar da kai ne da wufintar da kai. Khususan za ka samu masu baransu dewa masu hali ne, ta wannan aiki haramun ne. Sai sanan musulunci a nan cikin lamarin mai zakka, izan ga talaka mai bara ga talaka da bai bara, to ka ba talaka wanda bai bara zakkanka, shi ya fi ka ba mai bara. Haka kuma an so izan za ka fidda zakka na bisa shi, yani ka ba talaka mai mutunci, ka fifita talaka da ke da mutunci akan talaka da yake mai wanda bai da mutunci. Sa'annan abinda aka so lokacin da zaka fidda zakka, idan mutum zaka fidda zakka, ka fidda zakka fili. Na'am, niyyanka shine mai zaka fidda wannan zakkan ne saboda mai bin horon Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani yanka don a gani ba ne. Amma wannan Allah ya san hikiman da ke ciki, zakka za ka fidda shi, ka fidda shi fili. Amma sadaka wanne yake mustahabbi, ka fidda shi boye, wannan kuma Allah shi ya san hikiman da ke ciki. Da wannan zance ne kan mustahabbai da aka so mutum ya kiyaye su lokacin da zai fidda zakka, za mu ga mazance akan abin da ya danganci zakka da nau'in sa duk guda biyu, yani zakka na kudi da zakkan kono. Bayan haka zancen da zamu yi zance akan khumsi. Na ji wannan shiri namu ba zai samu hamuna bada da zance akan khumsi ba. Me yasa nke wannan magana? Saboda khumsi yana cikin ababen da yake akwai sabani akai a wannan zamani da muke. Shin bada khumsi a wannan zamanin wajibi ne ko ba wajibi bane? Sa'annan lamari na biyu, shin khumsi idan ya zama wajibi yau abinda za fi da khumsi cikin sa yau akwai shi ko ba shi? Saboda wani sun ce kawai khumsi yayi ta'alluki ne da ganiman da ake kwasowa a wurin yaki kawai, yau ko ba yaki? Idan akwai yakin ma, yani ba yaki ne wanne yake annabi yayi horo ayi wannan yaki ba, ko khalifan annabi da gaskiya sune wayannan khalifofin nan guda 10-12 na alayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda shi babu gire da zamu ce wannan abin a fidda khumsi a ciki. To wannan lamari ne da yake bukata mu shefi da maganan, a walwale maganan, a kafa dalili akan wannan. Babu shakka a mazhabin mazhab Ahlul Bait salamullahi alaihim, kamar inda yake mafi yawa a cikin malumman mu, manya-manyan malumman mu fuqaha, sun dace cewa ɗaya a cikin wazifa ko taklifi da yake kan musulmai, abin da ya danganci tattalin arziki na musulmai, shine mai fidda khumsi. Da wannan ma'ana cewa akwai wasu lamurra da yake wajibi ne mutum ka fidda ɗayan biyansu, a ciyar da wayannan lamurran kuma idan an fitar a wayansu bagirai kamar yadda za mu yi zance. Wannan babu shakka a ciki. Amma menene khumsi ya yi ta'alluki da shi? Yani bi ma'ana, wani ababe ne suke khumsi wajibi ne idan mutum yana da wannan ababen ya fidda khumsinsu, waton ɗayan biyar. Shi ne na farko, malumma suka ce abinda zai saurama mutum bayan ya ciyar da kansa da iyalansa da abin da yake bukata, yani idan yayi aiki ya samu kudi ya ciyar da iyalansa da abin da yake bukata har shekara ya kewayo, in wani abu ya saura cikin wannan abin to zai fidda mai ɗayan biyar wannan abin. Sannan abu na biyu da yake khumsi na ta'alluki da shi shine mai arziki na kasa, kamar zinariya, azurfa, yau wannan zamanin da muke petrol da gas. Sa'annan abu na uku da yake khumsi na ta'alluki da shi shine taskan da mutum zai samu a kasa, yani shine mutum ka je ka tona wani wuri ka ga zinariya ko abin da mai kamancin haka, da yake an binne wannan abin shekara da shekaru, sawa'an karkashin icce ne ko ina ne wannan abin da yake faruwa, shi ma wannan idan ka samu wannan dukiyan ka fidda mai khumsinsa. Sa'annan da riban nan ko ganima na yaki, shi ma ɗayan biyansa ana fitarwa. Sa'annan da lu'li'i da yake mai mutum zai nuse ne a cikin mai teku ko cikin ruwa ya samu wannan lu'lu'an wani lokaci azurfa zai samu wani lokaci zinariya zai samu wani lokaci diamond zai samu wayannan duka ana fidda mai ya ka wani mikdari kamar da zamu yi zance da wayansu sharutta in ya saura zaka fidda dayan biyansa bayan haka kudi da yake haramun sa da halalin sa sun cudu yani kudin mutane ne ya hadu da kudin ka wannan ya zama kudin haramu domin ba hakkin ka bane da wayansu sharutta yake baka ka koma da wannan kudin yani kana cikin dimota ya zaka yi da wannan kudin to ya zaka yi wannan kudin ya zama halali to shine me zaka fidda dayan biyar wannan kudin kamar yadda zamu zo mu yi bayani ba kawai ba da kudin mutane ya cudu da kudin ka she ka ce me ya zama halali bala akwai abin da ya kamata kai idan baka yi kai wannan lamura ba to lokacin wannan kudin ka fidda dayan biyar sa ya zama halali sa'annan kasa da yake kafiri amma wani kafiri kafiri wanne yake zimmi shine wannan tsakanin sa da tsakanin musulmai akwai yarjejeniya cewa ba zai taimaka ma kafirai su yaki musulmai ba kuma zai zamna a cikin zango na musulmai lafiya zai kiyaye haƙƙi ta musulunci kuma zai biya jizya a kowane shekara to wannan idan ya sai kasa a gun musulmi to ya kamata ya fidda mai daya biyar a cikin mai wannan kasan da ya fitar ya sai wato kudin sa kenan dan uwa musulmi yar uwa musulma ya kamata mu sani cewa fidda khumsi kaman me wajibi ne kaman sallah da azumi dukkan mutane ko dukkan mutum da yake baligi ne yana da cikakken hankali kuma ya mallaki wana ba a cikin wannan ababe guda bakwai da muka ambata da wannan bayani da zamu zo mu yi fada da wannan bayani akan batun khumsi ya kamata ya fidda dayan biyar a cikin wannan bayani da zamu zo mu yi ina ji saboda kanancin lokaci idan muka shiga cikin wannan bayani ba za mu kare ba kawai abin da ya kamata mu fahimci cewa musulunci ya muna tanadi nasari da tattalin arziki inda musulmai za mu yi kokari mu yi aiki da wannan tsari na musulunci kuma mu yi adalci a wurin raba wannan tsari da musulunci ya ajiye muna to babu shakka ba za mu samu talaka a zangon musulmai ba amma mun hadu da cikas guda biyu shine na farko wannan sari ba mu aiki da shi saboda son rai na biyu idan an samu wani bagire kuma ana aiki da shi yanda ya kamata ayi a raba ma kowa hakkin sa ba wannan sai sa zaka ga talakawa a duniyar musulunci sun fi yawa da dukkan duniya saboda shi mu yi kokari mu yi aiki da abinda Allah da manzonsa sallallahu wa salamu alaihi wa alihi suka yi horo da shi insha Allah a sabon saduwa za mu shafi da zance bada da zance akan wannan lamura da muka yi zance akan su guda bakwai da yake khumsi yayi ta'alluki da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh